بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدا فصل للتاتين حسن المسلم للدكتور سعيد القحطاني يوزام مجلة يكو درس نبيو إن شاء الله. درس دي قباتا منفصر عدو انتاشي لقبتي وانا كما تاتي محدد تيسو لكم عدو ان ساتو فاكي عدو انتاشي لقبتي قد أغدو. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. لكم آيوين كرشي قدى قوما daga cikin wato na suratu ayin karshe guda goma a cikin suratu Ali Imran daga fadin Allah subhanahu wataala inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li kulli al-albab. hazwa ga ya ayyuhal ladina amanu usbiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun. sannan wannan ayoyi guda hudu muka ce duk wanda ka dauka kai yayi ko da kwaya dai kai kokari ka haddace in ka tashi daga bacci sai ka karanta. in ka haddace biyu za ka iya yi duka ko uku za ka iya yi duka ko wata ran kai wannan gobe kuma kai wannan. almuhimmu dai ya zama na abinda ya fara fitowa daga bakinka bayan ka tashi daga bacci shine zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. sannan za ka sa tufafinka kuma alhamdulillahi alladhi kafani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. ka karanta ainihin wannan addu'a din. in kuma sabon tufafi ne allahumma laka alhamdu anta qasawtanihi أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. سنن دغنا كما ان كساك ساعتك وتر ادو ان تبا يتما سيك حدتي دوكا غدا جين كو كاي كوكاري كا حدتي كو دا دي ني نا سا تو فاسن ران دا كا سامو سابو كما سيك داوكو حسن المسلم دين كانا دوبا كانا كارانتا ان بكا ايا حدتي وا ان متون كما كا غانشي دا سامو ان تفافي ko kace masa tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala ko kuma kace ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida. to zamu tashi ma yaqulu idza wada'a thawbahu badin dake bayanin abinda mutum zai fada in yazo aje tufafin sa. wato in kazo ka cire rigan ka zaka aje me zaka ci abinda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga hadisin Tirmidhi da waninsa wanda Albani ya inganta shi cikin Irwa'ul Ghalil da kuma Sahihul Jami' in ka zo ajiye rigan ka zaka ce bismillah bismillah sai ka ajiye. in ka faɗi haka to ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kuma shaitan bai zai sa rigan ba kai kuma ka zo ka tura ta kasa. kuma na taɓa ba ku ka'ida cewa duk abin da aka ce ayi bismillah to bismillah kawai za a ce. ba a cewa bismillahir rahmanir rahim har zuwa karshe sai in dalili ya nuna hakan za a faɗa. amma duk inda aka ce kayi bismillah in za ka yabo to bismillah haka sunna ta tabbata. bismillah neman albarka ne da sunan Allah. idan za ka fara karatu ka ce bismillah kana nufin abdau qira'ati bismillah ina fara karatu na da sunan Allah. idan za ka shiga masallaci ka ce bismillah ka nufin ina shiga masallaci da sunan Allah. adkhulu bismillah in tufafinka za ka aje adau saubi bismillah ina aje tufafina da sunan Allah kawai sai ka ce bismillah ba sai ka ce ina ajewa ba. ma'ana kana neman albarka sunan Allah subhanahu wa ta'ala ka aje tufafinka Allah ta'ala ya kare maka shi. wannan shine addu'a ko zikirin aje tufafi. sannan na gaba du'a'u dukhulil khala addu'an shiga ban daki. addu'an shiga ban daki bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. wannan hadisin allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wato hadisin Bukhari da Muslim su suka ruwaito wannan hadisi, amma bismillah kuma hadisin Tirmidhi kuma shi ma ingantaccen hadisi. Ma'anar addu'an bismillah da sunan Allah nake shiga ban daki. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth, ya Allah ina neman tsarin ka daga shaytanu ko daga sharrin shaytanu maza, wal khaba'is da kuma sharrin shaytanu mata. Al-khubuth jam'u khabith, al-khaba'is jam'u khabitha. To da haka idan ka zo shiga kai bismillah, sannan kuma ka nemi tsari daga aljani maza da aljani mata. In kai wannan addu'an, Ubangiji ta'ala zai kare ka daga sharrin shaytan, zai kare ka daga sharrin aljani. Ya zo a riwayan Tirmidhi hadisin sayyidina Ali yace, satru ma baina ayuni, satru ma baina ayuni jinni wa aurati bani adam, idha dakala ahduhumul khala'a an yaqula bismillah. Wato kariya tsakanin idon aljani da al'auran dan adam shine in ya shiga ban daki yace bismillah. In ka ce bismillah to kuma ka nemi kariya daga aljani, bai zai kalli al'auran kai cutar da kai ba, ka nemi tsari daga aljani, kuma Ubangiji ta'ala zai kare ka. Shi yasa zaka fara da bismillah, hadisin sayyidina Ali wanda Imam Tirmidhi ya rawaito. Amma hadisi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, wannan hadisin Anas bin Malik ne da waninsa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in zai shiga ban daki yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin shaytanu maza da kuma shaytanu mata. Ko da ka ya tabbata a aikin manzala ta suna yana yin wannan addu'a, sunna qauliya kuma ta nuna ka kara da bismillah, kace bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. In kai haka to Ubangiji ta'ala zai kare ka daga sharrin shaytanu, saboda ban daki matattaran shaytanu ne, matattaran aljani ne, sai su cutar da kai in baka addu'a kana shiga ko baka bismillah ka shiga. Amma in kai to ka nemi tsari daga aljanin kuma Ubangiji ta'ala zai kare ka insha Allah. Wannan ita ce addu'an shiga ban daki, kar kai wasa da ita. Mutane da yawa sun shiga ban daki lafiyansu kalau, amma kuma sai fito da su a kai, wani sai an balle kofan kawai aljani ya buge shi, sai ka ji gaba ɗaya jikinsa ya sake ya faɗi kawai, sai a ce hawan jini ne, aljani ne yake buge mutum ɗin, shi kenan sai ya zama gaba ɗaya gaɓansa ba za su yi amfani ba. Shine abunan garsa kenan da plasanti ko paralyze. Saboda haka ma in kana addu'an nan insha Allah sai Allah ya kare ka insha Allah. Wato ban daki matattaran aljani ne, in za a shiga a nemi tsari daga aljani. Addu'a ta gaba, du'aul khuruj min al-khala, addu'an fita daga ban daki. In ka zo shiga za mun da zaka ce, ko mun karanta a karatuttukan mu da muke ina abun nan na mizbahu salih, cewa zaka gabatar da kafar dama abun nan, kafar hagu in zaka shiga ban daki, in zaka fita kuma kafar dama zaka gabatar. To bayan kai addu'a a lokacin shiga, to lokacin fita kuma zaka ce ghufranak, ma'anansa ina neman gafaranka. Wannan masdaru ne yanubu mana basiri ai aqlubu ghufranak, ina neman gafaranka ya Ubangiji. Haka in ka zo fita, in ka fita daga ban daki haka zaka fada. Wani ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fito daga ban daki wurin ba haya, sai ce ghufranak, ya Allah ina neman gafaranka. Wannan ita ce addu'an fita daga ban daki, bata da tsawo. Wasu sun kara da alhamdulillahi allazi azhaba anni al'adha wa afani, amma hadisi bai inganta ba, hadisin da'ifi, amma ma'anar sa ko mai kyau, alhamdulillahi allazi azhaba anni al'adha, nagode wa Allah da ya tafiyar da sai tafiyar da kazanta daga bari na, wa afani kuma ya bani lafiya, nan da za a bar kashi a cikin ka ka kasa yin ba haya, da sai ka zama baka da lafiya kenan, sai ka shiga tashin hankali baka da nutsuwa. Bayan kazanta ne, in ka fidda shi ko fitsarin kazanta ne, in ka fitar ka fidda kazanta. To amma wannan hadisin bai inganta ba, wanda ya inganta shi ne ghufranak ko ghufranaka, ma'ana ina neman gafaranka. In ka faɗi wannan kawai ya isa. Wannan hadisin shi ma ashabu sunan suka ruwaito shi, sai Nasa'i kawai shi ne bai ruwaito shi ba. Nasa'i kuma ya ruwaito shi a cikin Amalul Yawmi wal Layla, amma bai fito da shi cikin sunanun Nasa'i ba. Hadisi ne kuma ingancicce. na gaba azzikiru qabla alwudu, zikirin da ake kafin alwala. In zaka yi alwala bayan niyyar da kai a zuciyarka, zaka ce bismillahi ina fara alwala ta da sunan Allah. Wannan kuma ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri, yace la wudu liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba lokacin da zai alwala. Ina nufin babu alwala mai cikakkiyar falala, amma akwai alwala ingantacciya, sai dai falalanta bai cika ba tunda baka yi bismillah ba, amma alwalan ta yi mustahabi ne yin bismillah. Hadisin wasu malamai sun ba'afa shi, amma wasu malamai kuma sun inganta shi. Daga cikin wanda suka inganta shi akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ya inganta shi hadisin Abu Dawud ne da Ibn Majah da kuma Imam Ahmad a cikin Musnad. Hadisi ne hasan, an harhaɗa hanyoyinsa sai zama hasanun li ghairihi, za a iya kafa hujja da shi. Kace bismillah in ka zo yin alwala. Sannan sai na gaba azzikiru ba'da al-faraghi min al-wudu, zikirin da ake bayan an gama alwala. In ka gama alwala kuma akwai zikiri shi ma, su kuma ga sunan da yawa sun kai kala uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi. Daga ciki akwai ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Daga hadisin Uqba bin Amir al-Juhani, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya alwala yayi wannan addu'a, za a bude masa kofofin aljanna guda takwas, a ce ya shiga ta kowace kofa ya ga dama. In dai ka gama alwala kai wannan ashhadu an la ilaha illa Allah, na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah, wahdahu la sharika lahu, shi kadai ne ba shi da abokin tarayya, wa ashhadu anna muhammadan, na shaida cewa annabi Muhammadu abduhu, bawansa ne, wa rasuluhu, kuma manzonsa ne. Shine fassaran addu'a. Ba wanda bai iya ta ba. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. In ka gama alwala kai wannan, za a bude maka kofofin aljanna guda takwas, a ce ka shiga ta kowace kofa. Ma'anarsa wannan addu'an tana kai mutum aljanna, za ta zama sauƙin shiganka aljanna ta kowace kofa ranar alkiyama. Kuma ba wahala, kuma ba wahalan haddacewa, shahararriyar addu'a ce. Wannan ita ce addu'a ta farko, wanda addu'a ce ingantacciya, wanda Imam Muslim ya rawaito hadisi. Sai addu'a ta biyu, Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. Wannan kuma ya tabbata daga hadisin Umar ibn al-Khattab, wanda shi kuma Imam at-Tirmidhi ne ya rawaito, kuma hadisi ne ingantacce, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwala ya kyautata alwalan, sannan sai yi wannan addu'an ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai kara da Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. In yayi haka za a bude masa kofofin aljanna guda takwas, ya shiga duk ta kowace kofa ya ga dama. Kenan Muslim bai rawaito wannan addu'a ta ƙarshen nan ba, ya rawaito zikirin farko. Tirmidhi kuma ya rawaito da zikirin da kuma addu'ar gaba daya hade, saboda haka kenan zaka iya hadewa gaba daya. Bayan ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai ka kara da Allahumma ja'alni min at-tawwabina, ya Allah ka sanya ni daga cikin masu tuba, wa ja'alni min al-mutatahhirina, kuma ka sanya ni daga cikin wadanda suke masu tsarki. Shine fassaran addu'a, ka sanya ni daga cikin at-tawwabin, masu yawan tuba, masu yawan istighfari, sannan ka sanya ni daga cikin kuma masu tsarki, wayanda suke tsarkaka daga najasa da kuma daudan shirka da bid'a da bokanci da tamfe-tamfe da tsubbu da sauransu. Wato ka kasance cikin masu tsarki na zuciya da kuma masu tsarki na zahiri, ce na jiki ko tufafi, tsarki na baɗini da na zahiri, sai kai wannan addu'a. Amma waja'alni min ibadika salihin, wannan bai inganta ba. Wasu sun ƙara, in kace Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihin, to waja'alni min ibadika salihin bai inganta ba. Iya wannan da mala ya kawo shi ne ya inganta. To da wannan littafin shi ya zabo addu'o'in da suka inganta ne a sunna, duk wanda ba'ifi ne sai kauce masa, ba zai kawo shi. Na fata mun fahimta, mana wanda bai samu wani malami ya inganta ba, to ba zai kawo daga cikin malamin hadisi. to da haka kenan kai zikiri sannan ka hada da wannan addu'a kenan wannan son samu ba wai zaka zabi ke ne daga cikin biyun nan kai ba haka su gaba ɗaya zaka yi kana gama alwalan ka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin sai ka tsaya iya to da haka wannan addu'a ɗaya ne duk da cewa malam ya riba ta biyu amma yana so ya bambanta hadisin muslim ne da kuma hadisin tirmidhi shi yasa ya riba ta amma in ba haka ba tirmidhi ya ruwaito ta a hadi na fata mun fahimta addu'a ta biyu ita ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan addu'an kafaratul majlis ko amma kuma mai alwala ma yana yin ta za mu zo kan kuma wanda ne zauna ya hira shi ma akwai buƙatar ya yi wannan addu'a wannan addu'an na sa'i ruwaito shi ya ruwaito wannan hadisin cikin amadul yawmi wal layla ba cikin sunan dinsa ba yana da wani littafi amadul yawmi wal layla kuma albani ya inganta cikin irwaul ghalil daga hadisin abu sa'idin al-khudri yace duk wanda ya alwala sannan yace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za a rubuta wannan kalman a cikin wata takarda a nade takardan a kulle ta sai an zo ranar alkiyama a bude za a sa a karkashin al'arshi ba abinda zai karya wannan takardan ko ya karya abinda aka nade takardan da shi har zuwa tashin alkiyama kuma da ya zo a hadisi saboda haka addu'a ga ta nan subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika da kuma yabonka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu an bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaika ina komawa zuwa gare ka shi ne fasaran addu'an ka barkake Allah daga dukkan wata siffa ta tawaya shi ne subhanaka allahumma wa bihamdika kuma ka siffanta ita dukkan siffa na yabo shi ne ma'anan sarki ya tabbatar maka ya ubangiji ba ka siffantuwa da kowace irin siffa ta tawaya ko ta aibanta wa bihamdika da kuma yabonka ma'ana ka siffantu da siffofi na kamala sai kuma ka kawo kalman tauhidi na shaida ba an bauta da gaskiya sai kai sannan sai ka kasantar da kanka kuma ka nemi gafaran zunubanka astaghfiruka ya Allah ina neman gafaranka wa atubu ilaika ina tuba zuwa gare ka ina komawa zuwa gare ka shikenan ka nemi gafaran zunubai to duk mutumin da ya haka za a dauki wannan a rubuta ta a cikin wata takarda a je a rufe takardan a nade ta da wani abu ba abinda zai karya ta sai ranar alkiyama za a je a bude a ɗaukaka darajanka da shi to wannan addu'an ita ma ya tabbata ana karanta ta bayan alwala in kaga dama kai wacce ta farkon in kaga dama kai ta ƙarshen nan ko kuma duka ka haɗa su ko yau kai wannan gobe sai kai wannan ka dinga caccanjawa haka malamai sunna suka ce duk inda zikiri ya zo kala biyu ko kala uku to ka dinga canji kar ka rike kwaya ɗaya kawai haka shi ya fi yau in kai wannan gobe kai wancan TV don ya nuna manzon Allah yau in yayi wannan gobe wani yake yi ko in yayi yana ƙara yin wani daga ba sai sake yin wani sai bar wannan sai ci gaba da wannan haka yana canji in kuma ka rike ɗaya ma ba kai laifi ba in kuma ka haɗa duka ma ka yi ƙoƙari za ka iya haɗawa gaba ɗaya amma yau kai wannan gobe kai wancan haka shi ya fi sannan sai azzikiru inda alkhuruji min almanzil wato duk wannan addu'o'i ne takaitattu wanda za ka iya haddace su insha Allah sai zikiri lokacin da ko mutum zai shiga gida lokacin da mutum zai fita daga gidansa ina ji masallaci zai tafi ai tun da ya alwala kam ka tashi daga bacci ka yi addu'an bacci da ka tube riganka yanzu ka tashi kuma ka cire wanda ka sa ka yi bismillah ka ajiye ka zo sa tufafi ga irin addu'an da za ka yi sannan sai maganar shiga banɗaki ya yi duk wanda ya tashi daga bacci yana buƙatar ya je taɓa ruwa sai aka koya maka addu'a mai taɓa ruwa sannan sai alwala yanzu mai rage maka ka fita daga gidanka ka tafi masallaci shi yasa ma ne jiranta su a haka shi yasa ake ce musu amalul yawmi wal layla aikin yini da dare an fara da yini za a ƙare kuma da daren azzikiru inda alkhuruji min almanzil zikiri yayin fita daga masallaci daga gida in za ka fita daga gidanka ya kamata ka faɗa gashi nan bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah wannan kuma ya tabbata a hadisin abu dawud da tirmizi kuma ingantaccen hadisi ne wannan hadisin ma'anarsa bismillahi ina fita da sunan allah daga gidana tawakkaltu ala allah na dogara ga allah wato na bar gidana na bar wa Allah gidana na dogara ga Allah shi zai tsare min iyalaina lokacin da ka zo fita ka fita da sunan Allah ka neman albarka wajen fitanka kuma ka dogara ga Allah wurin fitan ka bar wa iyalanka Allah ya kare maka iyalanka ka bar wa Allah kai ma fitan da kai kai tawakkali ga Allah Allah ya kare ka bana sai ce wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai da taimakon Allah ba wata dabara da zaka iya kaucewa wani sharri sai Allah ya taimake ka baka da karfi da zaka iya aikin wani alkhairi sai idan Allah ta'ala ya taimake ka shine ma'anar wannan addu'a wannan addu'a da muhimmanci bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah in zaka fita daga gidanka kai kokari ka haddace wannan addu'a ta tabbata hadisin Anas hadisin da Abu Dawud ya rawaito da Tirmidhi Anas bin Malik yace idan mutum ya zo fita daga gidansa ya faɗi wannan addu'a idan ya faɗi wannan mazala ta sawa ne ya faɗa yace idan mutum ya zo fita daga gidansa ya faɗi wannan addu'a to sai ake masa hujita wa kufita wa waqita hujita sai ya ce Allah shiryar da kai wa waqita wa kufita Allah ya kare ka wa waqita Allah ya tsare ka wato fili ma zine da ma'anan addu'a kamar ma a ce an karbi addu'a ne tunda aka zo da shi da fili wanda yake nuna cewa an yi abun hujita an shiryar da kai wa kufita an tsare ka wa waqita an kare ka mana Allah ya shiryar da kai ya kare ka ya kuma tsare ka daga dukkan kowane irin sharri haka za a faɗa idan mutum ya yi wannan ko mala'iku ko ubangiji ta'ala ya faɗi wannan to idan ya yi haka ɗin mazala ta sama sai ce sai shaidanu gaba ɗaya sai su kauce masa duk shaidanu masu cutar da mutane in kai wannan addu'an bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah duk shaidanu sai su kauce wanda za su sa son su cutar da kai idan suka kauce sai ɗaya shaidan wani daga cikin shaidanun sai ya ce kaifa laka bi rajulin hudiya wa kufiya wa waqiya ya ka iya da mutumin da Allah ta'ala ya shiryar da shi ya kare shi ya tsare shi zaka iya cutar da shi ne haka shaidanu suke gaya wa junansu in kai wannan addu'a ubangiji ta'ala zai kare ka kuma shaidan ya tashi ya ce ai ba inda kuka iya da wannan mutumin kwakura kawai don Allah ta'ala ya shiryar da shi ya yi zikiri kan ya zo fita sannan ya kare shi kuma me zaka iya yi saboda haka sai su ce sai shaidanun gaba ɗaya sai su kauce su bashi aljani duk su kauce su kare ka to kaga yana da muhimmanci ka haddace wannan addu'a in ka zo fita daga gidanka domin neman kariyan ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma insha Allah Allah zai kare ka ba ka da wahala addu'a ba bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah kar ka manta kuma ka dinga yi lokacin da ka zo fita daga gidanka ai ka zo fita daga gidanka sannan addu'a ta biyu Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya wannan shi ma addu'an fita daga gida ne addu'an da ashabu sunan suka ruwaito wato Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah kuma hadisi ne wanda yake ingantacce daga hadisin Ummu Salma tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo fita daga gidansa ko daga gidanta tace to gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin matarsa ne tace in yazo fita daga gidanta to yakan daga idonsa sama sai ya faɗi wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya ga ma'anar addu'an nan Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarinka an adilla in bata ma'ana ka kare ni daga bata aw udalla ko in badda wani ka kare ni kar in je in badda wani aw azilla ko in zami in je na aikata sabon Allah azilla in zami da zayi aw uzalla ko azamar da ni wani je kautar da ni daga tafarki madaidaici ya sani je ninga sabon Allah Allah yana neman tsarinka daga wannan ko ni in zami da kaina ko ni azamar da ni daga tafarki madaidaici aw azlima ya Allah yana neman tsarinka da in zalunci wani ya Allah karka sa in zalunci wani in na fita aw uzlama ko kuma a zalunce ni ya Allah karka bari wani ya zalunce ni aw ajhala ya Allah kada ka bari ni yiwa wani wauta shine jahili in je in cutar da wani shine wauta ko ka zagi wani ko ka gaya masa baƙaƙen maganganu ko makamancin wannan aw yujhala alayya ko kuma a zalunci abin nan amini wauta wani ya zo ya ci min mutunci ya zage ni ya walakanta ni Allah ina neman tsarin ka daga wannan wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada in yazo fita daga gidansa kada ya zanna ta da muhimmanci ya Allah ina neman tsarin ka daga in bata ko in batar ko in zame in bar tafarkin ka ko kuma in zamar da wani ko in zalunci wani ko a zalunce ni ko ne yi wa wani wauta in cutar da shi ko kuma ni a mini wautan a cutar da ni a cikin mutunci Allah ka kare ni daga wannan wannan yana da muhimmanci sai ka je ka fita ka dawo lafiya baka bata ba baka batar ba baka kauce hanya ba baka kawar da wani daga hanya madaidaici ba baka zalunci wani ba wani bai zalunce ka ba baka yi wa wani wauta ba kuma wani bai maka wauta ba in Allah ya amsa addu'ar ka har ka je ka dawo baka da damuwa to ne ita ma addu'an fita daga gida ne ko kai waccan ko kai wannan ko kuma ka hada duka biyu ko wata ran kai wannan wata ran kai wannan duka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in yazo da fita daga gida addu'a ta gaba azzikiru inda dukulil manzil sai zikiri lokacin da zaka shiga gidanka kuma yanzu ka fita kuma zaka shiga to in ka zo shiga ya zaka yi in ka zo shiga ya zaka yi sai ce bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbina tawakkalna thumma yusallim ala ahli addu'a ita ce bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna shine iyakacin addu'a wannan ya tabbata daga hadisin abi malik al-ash'ari wanda wannan hadisin abu dawud ruwaito shi albani ya da'afa shi Sheikh bin Baz kuma ya inganta shi yace hadisi ne hasan shi yasa Dr. Sa'id al-Qadani ya kawo shi a cikin wannan littafin saboda Sheikh bin Baz ya inganta shi duk da cewa albani ya da'afa shi yace hadisi hasan ne kenan yarin jayar da ingantawan wato ainihin al-Allama bin Baz akan da'afawan shi Sheikh Nasiruddin al-Albani amma asalin hadisin حديث أبي مالك الأشعري سوى من ظهر تصمعك إذا ولد الرجل بيته إمو تيشك جدا فليقول يتي اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج سنتي فتيوانا أدعا اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولد يا الله إنا روقنك ما في الخير مشقة وخير المخرج دم في الخير مفتح بسم الله دسونا ألا نكي شقا بسم الله ولجنا دسونا ألا مكي شقا شقا جدا كنا وبسم الله خرجنا كما دسونا ألا مكا فتا دا ما أولين فتا كاي بسم الله وعلى الله ربنا توكلنا ومن دوغارا ألا أبنجي جمو أبسا ألا أبنجي جمو مكا دوغارا ومن دوغارا دا كوابا فيغا ألا محل جمو wannan ita ce addu'a idan kai wannan addu'an ka shiga sai ce summa yusallimu summa yusallim ala ali inji mazala sama sannan sai sallama wa iyalensa kada kuma ka ce a to ai gidana ne ba sai na yi sallama ba to ka san halin da zaka same su saboda haka bayan kai addu'an kuwa sai ka ce assalamu alaikum sai kai sallama duk wacce bata kimtsa bata kimtsa wannan nan wani abu na laifi maza maza a buya kar ka gani a tattare duk abin da bai kamata a bashi a fili wanda in ka zo ka gani za ka yi fada ba shi ne amfanin sallama kai assalamu alaikum ka ɗan jira kaɗan ka ga yin akwai wani abu da ba a son ka gani maza maza za a tattara shi sai ka shiga gidanka lafiya lau amma in kana shiga kai tsaye to za ka shiga da fushi wata ran ranka zai ɓaci za ka ga abin da ba ka so sai ka zo ka ga kacce kacce ko an yi wani abu wanda bai kamata ba ko ana yin wani abu wanda bai kamata ba ko ka zo ka same su ba a irin siffan da ya kamata ka same su ba aje za maza da sassan ya ce idan mutum ya yi tafiya kar ya dawo gidansa cikin dare ya dawo da rana don kar ya zo ya gani wa idonsa abinda ba kyau sai ya dawo da rana rana na ido Allah abin nan menene yake cewa ido na ganin ido to a daɗin lokacin ba waya bare ka buga waya ka ce ina dawowa sai ka zo ka samu iyalinka da wani in baka yi sa'a ba kaga gara ka dawo da rana baka san me ya faru da daddare shine abin da ake tsoron abin da baka gani ba kuma shikenan baka da matsala a kansa ba an ce ayi bane amma dai don tsoron kar ka gani wa idonka abinda baka gani ba kuma baka me ba bata maka rai bai dame ka ba sai ta maza zai ce kar mutun ya afka wa iyalensa da daddare kai tafiya cikin dare kawai sai ka da in ka samu wani a gidanka fa sai ka zai baci ka bari sai da rana Allah ya kiyaye. Amma yanzu zamanin waya ne, ko ko karfe uku dare sai kai waya yanzu mun shigo tasha, mun iso tasha ko muna hanya. To kaga duk abin da bai kamata ba za a nisanta mai gidan da shi. Ba za a yi ta a yi shi ba. Shikenan kamar ma ka sauka da rana ne. Amma dai wannan kuma baya kauda cewa sunna din ya zama da ranan. Da daddaren kuma in ka yi waya ka gaya musu sun cinka, to wannan babu laifi ka shigo da daddaren. Sai dai ya fi kyau a ce da rana. In ka shigo da daddare ma ka je wani wuri ka kwana, sai washe gari da rana sai ka shigo gidanka. Shi yasa ake summa yusallim ala ahli, kai wa iyalinka sallama don kar ka je ka ga abin da bai kamata. Wannan ita ce addu'ar shiga daga abin nan shiga gida, wanda wasu malamai sun inganta hadisin, wasu kuma sun za'afa shi. Du'a'u dhahabi ila al-masjid, addu'an tafiya masallaci, addu'an da ake yi a lokacin da ake tafiya masallaci. Ga sanar doguwar addu'a. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa ja'al fi nafsi nuran wa adim li nuran wa azim li nuran wa ja'al li nuran wa ja'al li nuran. Allahumma a'tini nuran wa ja'al fi asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi sha'ri nuran wa fi bashari nuran. Allahumma ja'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'izami wa zidni nuran وزدني نورا وزدني نورا وحبلي نورا على نور. تتي عدوان تبيع مسلاتي تضع عجيسي قد أخو حديث عبد الله بن عباس لوقة ديكوانا أداكن خالصة ميمونة ميمونة وصو يا تندونسا يا جمع ذالة سسوائنا ونن عدوان حديث نواند بخاري دا مسلم سنويتو دوغن فسنا حديث شيني اللهم جعل في قلبي نورا. Ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata, hasken imani kenan da shiriya. Wa fi lisani nuran, ya Allah ka sanya haske a harshe na, hasken imani da shiriya. Ba za ka dinga maganganun banza ba. In Allah ya sa hasken imani a zuciyanka, ba za ka sa shirka a zuciyanka ko su bidiyoyi ko tsafe-tsafe. In ya sa maka haske a harshenka na shiriya, ba ku faɗan baƙaƙen maganganu ko munanan kalmomi ko kalmomi na shirka. Sannan wa fi sam'i nuran, Allah ka sanya haske a jina kar ya zama ina jin barna. Wa fi basari nuran, ka sanya haske a idona kar in dinga ganin barna. Wa min fawqi nuran, Allah ka sanya haske a samana, mana ka kare ni daga sama. Wa min tahti nuran, ka sanya min haske daga kasana. Wa an yamini nuran, ya Allah ka sa haske a gefe na. Wa an shimali, abin nan dama na haske. Wa an shimali nuran, Allah ka sanya haske a tahabun dina, sama da kasa, dama da hagu, ko ina ya zama akwai haske na imani. Wa min amami nuran, Allah ka sanya haske a gabana. Wa min khalfi nuran, ya Allah ka sanya haske a bayana. Al-jihatu sit kenan, wake cewa al-jihatu sit, bangarori shida, kowa yana da su, duk wani abu mai jiki yana da su, sama da kasa, dama da hagu, gaba da baya, duk wani abu wanda jiki ne yana da shi, ko hansa din nan da kaje shi yana da sama da kasa da dama da hagu da gaba da baya. Kaga ko kariya kenan ko ta ina. Ko ina zama hasken imani da shiriya ya tabaibaye ka. Sannan bai tsaya nan ba, sai ce wa ja'al fi nafsi nuran, Allah ka sanya haske a cikin raina. Raina ma ya zama haske ne gaba ɗayansa. Sannan wa azim li nuran, ya Allah ka girmama mini haske. Wa azib li nuran, ka girmama mini haske. Kusan duk ma'anan su dai ne. Wa azim, ka girmama, azim kai ta girmamawa, girmamawa ya maimaitu na haske. Wa ja'al fi asabi nuran, Allah ka sanya haske a cikin jijiyoyin jikina. Wa fi lahmi nuran, Allah ka sanya haske a cikin naman jikina. Wa fi dami nuran, Allah ka sanya haske a cikin jinin jikina. Wa fi sha'ri nuran, Allah ka sanya haske a cikin gashin jikina da na kai da sauransu. Wa fi bashari nuran, Allah ka sanya haske a cikin fatar jikina. Me rage? Babu komai da ko'ina haske kawai. Wanda ita ce riwayan wato ainihin Bukhari da Muslim. Sannan sai kuma riwayan wannan ta kara, riwayan Tirmidhi, sai ta kara da Allahumma ja'al li nuran fi qabri, ya Allah ka sanya mini haske a cikin kabarina. Wa nuran fi 'izami, Allah ka sanya mini haske a cikin kashina, ko sai ina haske. Wannan riwayan Tirmidhi ta kara da wannan. رواه البخاري اتكن ادب المفرد اتكن الادب المفرد با اتكن ابن نجيسة با صحيح البخاري با واند الباني ها انغنتاش يا قارا دا تيوا وزدني نورا يا الله كقارا مني حسكي وزدني نورا الله كقارا مني حسكي وزدني نورا يا الله كقارا مني حسكي سننسى ابن حجر كما اتكن فتو الباري يتي مذلة ما انا قارا وادا وحب لي نورا على نور yace kuma wanda ya ruwaito shi shine ibn abi asim a cikin littafin addu'a wani littafin sa addu'a so da haka wa habli ya allah ka bani nuran haske ala nurin abi za haske wani tace addu'a in zaka tafi kuma masallaci akai alwala ka fita daga gidanka yanzu masallaci ka dosa shikenan sai kai wannan addu'a don ka zo shiga masallacin kuma akwai kuma addu'a da zaka yi saboda haka sai du'a udkhul almasjid أدوان شقام صلاتي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وانا أدوان أبو داود يروي توتا إنغان تتن حديثيني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يتي مزون الله صلى الله عليه وسلم يا كفن تي إدن يشقام صلاتي ينا فتن وانا أدوان كما يتي دوان دي فتياكا سيشي لن يتي خفز مني سائر اليومي shedan sai ce da yan kare shi duk wannan yini ban yi sai cutar da shi ba ka zo shiga masallaci da asuba kai wannan addu'a sai shedan ya ce da ya riga an kare shi daga gare ni dukkan abin da ya rage na wannan yini ba yanda za a yi cutar da shi addu'ar ita ce a'udhu billahi al-azim ina neman tsarin Allah mai girma wa biwajhihi al-karimi ina neman tsarin Allah mai girma da zakin sa mai girma ko ka ce da fiskan sa mai girma duk dai ne وسلطانه القديم da kuma wato sarautan sa dadede mulkin Allah subhanahu wa ta'ala dadede ba ne yanzu ba wanda bai da farko kamar yadda zatin sa bai da farko tuntunin Allah mai sarauta ne ba wai da bai da shi daga baya sa ba wannan mutane ne da kai ba sarki bane yanzu ka zama sarki ko dai kai da ba shugaba bane yanzu ka zama shugaba an jima kuma zaka zama ba shugaban ba saboda haka ina neman farin Allah mai girma da fiskan sa madaukakiya da ainihin sarautan sa da daidai mina shaytanir rajim daga sharrin shaytan abun jefewa ko abun nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka in ka zo shiga masallaci sai kai wannan addu'a ka yi bi Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka nemi tsari daga sharrin shaytan dan zai iya shiga cikin masallaci ya shiga cikin zuciyanka je ta sa maka waswasi ya lalata maka sallah sai hana ka kushu'i a cikin sallah ka ba za ka dinga halarto da cewa kana ganawa ne da Ubangiji subhanahu wataala ba sai ka dinga wasu tunane-tunane ba har ka gama sallanka ba za ka ji dajin sallan ba ba za ka samu haskin da ake samu na sallah ba amma an ka nemi tsari daga shaitan to ai shaitan sai ya ce to kuma wannan yinin kan gaba ɗaya ba ni da rabo a wurinsa sai kauce maka kawai sai ka samu mai wannan falala daraja da ake samu na lokacin da aka fuskanci Ubangiji ta'ala ake ganawa da shi أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن كذو ذاك شيء ما صلاك في الدعاء تبيو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأنكم يا ذاك عزيز أبو أسيد ما ظل سمعت إدم تنزل شيء ما صلاك يتيش الدعاء لكم ابن السني ya ruwaito wani bangaren Abu Dawud ya ruwaito wani bangaren Imam Muslim ya ruwaito wani bangare na addu'a idan ka ce bismillahi wassalatu ibnu sunni ne ruwaito wassalamu ala rasulillah riwayan Abu Dawud Allahumma ftali abwaba rahmatik riwayan wato Muslim riwayan Muslim dukkanin su hadisi ne ingantattu sai ka ce bismillahi ina shiga masallaci da sunan Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira ko kuma ɗaukaka da aminci ya tabbata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai masa salati ka fara da sunan Allah ka masa salati sannan sai kai addu'a Allahumma iftah li abwab rahmatik ya Allah ka bude min kofofin rahmarka ka bude min kofofin rahmarka lokacin da ka zo shiga masallaci aka za kai sai dai zaka gabatar da kafar dama in ka zo shiga masallaci sabanin bandaki kafar hagu ake gabatarwa to wannan addu'o'in duk wanda kai yayi in ta farkon kai yayi in ma ta biyun ne yayi ko kuma ka hada ko kuma wata ran kai wannan zaka iya hada a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytani ar-rajim sai ka ce bismillahi was-salatu was-salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwab rahmatik ko kuma in ka faɗi ta farkon yau, gobe kuma in ka zo sai ka faɗi ta biyu. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwab rahmati. Ka shiga da sunan Allah, ka yi wa manzon Allah salati, sannan kuma ka nemi Allah buɗe maka kofofin rahmansa. Wannan ita ce addu'an shiga masallaci, ka dace ta. Sai du'aul khuruj min almasjid, addu'an fita daga masallaci. Ita kuma bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma afimni min ash-shaytanir rajim. Wannan addu'an ita ma kashi hudu aka ruwaito ta ita kuma kashi bismillah wa salatu ita ce riwayan Ibn Sunni, wa salamu ala rasulillah ita ce riwayan Abu Dawud, Allahumma inni as'aluka min fadlik riwayan Imam Muslim, Allahumma afimni min ash-shaytanir rajim ita kuma riwayan Ibn Majah, dukkanin su sun inganta. To da haka sai ka haɗe su gaba ɗaya kai su, ka haɗe su gaba ɗaya hadisin Abi Usaid. In ka zo shi fita daga masallaci bismillahi da sunan Allah nake fita, wassalatu wato daukaka, wassalamu da aminci, amincewa daga dukkan wani aibi ya tabbata ala rasulillah a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah ina roƙonka daga falalanka, Allah ka bani falalanka. In ka zo shiga masallaci ka roƙi rahama, ka zo ibada ne. In ka zo fita kuma ka roƙi falala, kila kasuwanci zaka tafi, ko noma ko ciwo ko wurin aiki kana neman wani falala ne na duniya, sai ka roƙi falalan Allah subhanahu wa ta'ala. Shiga masallaci kuma ka roƙi rahama, saboda ibada ne ka shigo yi. Sai ka ce Allahumma afimni min ash-shaytanir rajim, ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaytan ar-rajimi, tsinenni ar-rajimi, abun jefewa ar-rajimi, abun nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan in ka fita kuma masallaci kan wurin shiriya ne, ko yana da wuya mutum ya sabon Allah a masallaci. Yanzu ka kazo za ka fita masallaci, za ka tafi kasuwa ko makaranta ko wani wuri daban, to akwai wani kuma shaitan kuma ya wasa da hankalinka a wurin. To sai ka nemi tsari daga me? Daga sharrin shaitan. Ka nemi Allah ya baka falalansa, kuma ka nemi tsari daga sharrin shaitan, in kada ainihin ya sa kuma ka bata a lokacin da ka fita daga masallaci. Sai ka zama mumini a masallaci, in ba masallaci ba kuma kai ba mumini ba ne. Amma kai wannan addu'ar, sai Ubangiji ta'ala sai ya kare ka. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idan mutum ya fita daga masallaci ya faɗi wannan addu'a, shikenan sai ka faɗa. Sai azkarul azan, wato zikirin da ake a lokacin kiran sallah. Yaqulu mithla ma yaqulu almuazzinu illa fi hayya ala salati wa hayya ala alfalahi fa yaqulu la hawla wa la quwwata illa billah. Mala yace, idan ka zo in mai kiran sallah yana kiran sallah, ya kulu shi mutum kenan musulmi zai faɗa mithla ma yaqulu almuazzin, misairin misalin yanda mai kiran sallah yake faɗa, zaka dinga kokoronsa yanda yake faɗa. In yace Allahu akbar, ka ce Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ka ce ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadar rasulullah, ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah. Haka amma yace wa illa fi hayya ala salah, sai dai in ya zo wurin hayya ala salah da kuma hayya ala al-fala, shine wa hayya ala al-fala. In yazo hayya ala al-fala da hayya ala al-fala, to fa yaqulu anan zai ce la hawla wala quwwata illa billah, sai fa la hawla wala quwwata illa billah. Wannan kuma ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu, ko fa idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. In kun yi kiran sallah, ku dinga kwaikwayon mai kiran sallah, ku faɗi irin abin da yake faɗa. Amma in ya zo hayya ala salah, hayya ala al-fala, to ku ce la hawla wala quwwata illa billah. Me yasa? Saboda in ka ce Allahu akbar, wannan zikiri ne, Allah mai girma, Allahu akbar, Allah mai girma, sai mutum ya maimaita ashhadu an la ilaha illallah, shi ma zikiri ne, na shaida ba mota da gaskiya sai Allah, sai ka maimaita. In ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, shi ma zikiri ne, sai ka maimaita. Amma ya ce hayya ala salah, ku fiskanto izuwa ga sallah, kaga wannan ba zikiri bane, kudaitar da ku yake ku fiskanto izuwa ga sallah. In yace hayya ala al-fala, ku fiskanto izuwa ga tsira, to wannan yana kudaitar da kai ne ka taho sallah don ka samu tsira. To kai ba za ka maimaita wannan ba, saboda ba lafazin zikiri bane. Sai aka samu lafazin da na zikiri ne maimakon wannan, sai ka ce me la hawla wala quwwata illa billah, babu dabara ga kaucewa wani sharri ko sabon Allah, wala quwwata, babu karfi a bisa yiwa Allah ta'ala da illa billahi, sai da taimakon Allah. To kaga la hawla wala quwwata illa billah lafazi ne na zikiri, kuma ya dace ka faɗe shi anan. ka fiskanto zuwa ga sallah, ka fiskanto zuwa ga tsira, yanzu kuma ai sai Allah ya baka dama kafin ka yaka. Wataƙila ka ki zuwa kaga wannan sabon Allah ne, sai ka ce la haula, babu dabara ga barin sabon Allah. Wataƙila kai kokarin zaka taho, sai ka ce wala quwwata, ka ce wala quwwata, babu karfi a bisa da'a wa Allah ta'ala na amsa wannan kiran, illa billahi, sai da me taimakon Allah. Ba yanda za a yi ka kauce zama baka je ba, ko ka samu karfin zuwa, sai idan Allah ta'ala ya taimake ka. So da haka an ce hayya ala sala, ku fiskanto zuwa ga sallah, sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Ba yanda mutum zai iya kaucewa sabon Allah, ko ya zage ya samu karfin yin da'a wa Allah ta'ala illa billahi, sai da taimakon Allah. Kaga Allah sai ya taimake ka. Hayya ala falah, ku fiskanto zuwa ga tsira, sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Sai Allah ya taimake ka, sai ka tashi, sai ka tafi masallaci. Haka zaka faɗa. Hayya ala falah, aqbil ila falah, ka fiskanto zuwa ga falah, kar ka ce kai gaggawa. Kuskure ne na fassara, sai ake fassara wannan hayya ala falah, ku yi gaggawa zuwa ga sallah, hayya ala falah, ku yi gaggawa zuwa ga tsira. A'a, larabcin bai nuna haka ba, kuma shari'a ba ta son gaggawa in za a tafi. Don hadisi ya ce in za ku tafi sallah, fatuwa bi sakinati wal waqa, ku tafi kuna nitse, wala tafawun, kar ku tafi kuna gudu. Don ka ce ku yi gaggawa, ai wani zai zo da gudu, ko yi sauri, yana ta sauri, kuma shari'a ta hana. Sannan lafazin larabcin baya ba da haka. Hayya nan ismu fi'il ne, ma'anarsa aqbil, ka fiskanto, hayya da ha'un. Amma akwai hayya, hayya da ha'un, ha babba kenan, shi ma'anarsa kai gaggawa, hayya, hayya, hayya bina, ku yi gaggawa mu tafi. To sai wasu suka ɗauki ba sa bambance ha'un da ha'un, sai suka bawa ha'un fassaran ha'un. Maimakon hayya ka fiskanto, sai aka fassara shi ka gaggauto. Shi kuma gaggautowa hayya, hayya. Yanda ake rubuta su daban, kuma yanda ake faɗan su daban, saboda haka ka gyara wannan fassara. Kuma fassaran ai gaggawa ya yi karo da ne, da hadisi. Kuma larabcin da zai ba da wannan ma'anan ba kwata-kwata. Ismul fi'il ne, ma'anar sa aqbil ismul fi'ilil madhi. Saboda haka sai ka canja da la haula wala quwwata illa billah. Wannan shi ne zikirin kuma lokacin da ake kiran sallah. Kaga ka tafi masallaci. Yanzu da ka zo masallaci kuma za a kira sallah, kila ka zo kafin a kira sallah, ko kana hanya, ko makamancin wannan. Shikenan sai ka maimaita duk abin da mai kiran sallah zai faɗa. Amma ya ce hayya ala fala, sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala fala, la haula wala quwwata illa billah. Haka manzo Allah sallama ya ce ai. Wannan addu'a ta farko kenan, ko zikiri na farko na kiran sallah. Sai ya ce ya kulu na biyu, kuma yana cewa wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sai ce yaqulu zalika aqiba tashahhud al muadhdhin. Wannan hadisin wato Imam Muslim ya ruwaito shi daga hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas, yace duk wanda ya faɗi wannan zikirin da na faɗa a lokacin da ake kiran sallah, gufira lahu zambuhu, za a gafarta masa zunubansa. To sai riwaya Ibn Khuzaimah sai ta ce za ka faɗi wannan ne aqiba tashahhudil muazzin, ƙarshen tashahhudin, wato shi mai kiran sallah in ya gama da hayya abin nan, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, kana kwaikwayonsa, yace ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, in ya gama nan, to a lokacin ne kai kuma sai ka ce wa ana nima, wa ana nima ashhadu an la ilaha illallah, ina shaida wa ba'un bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma tabbas annabi muhammadu bawan Allah ne, manzonsa ne, raditu billahi rabban, na yarda cewa Allah shi ne ubangiji, shi ne mahalicci, wa bi muhammadin rasula, na yarda kuma annabi muhammad shi ne manzon Allah, na yarda Allah shi ne mahalicci, shi ne abun bauta da gaskiya, wa bi muhammadin rasula, na yarda da annabi muhammadu kuma manzon Allah ne, wa bil islami dina, na yarda cewa addini musulunci shi ne kawai addini, inna dina indallahi al-islam. Sai ka faɗi wannan, kai kalmar shahada, ka yarda da Allah shi ne abun bauta mahalicci, sannan ka yarda da annabi muhammadu manzon Allah ne, ka yarda da addini musulunci shi ne kawai addini. In ka faɗi haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a gafarta maka zunubanka. Lokacin da ya gama ashhadu ashhadu, sai ka faɗi wannan. Ruwan Ibn Khuzaima ta ce ya kulu zalika, zai faɗi haka, aqiba ƙarshen tashahhudil muazzin, inda mai kiran sallah yake ashhadu ashhadu, in ya gama sai ka faɗi wannan. Sannan wannan ita ce addu'a ta biyu ta kiran sallah. Ta uku, يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. وتوانا حديثكما حديث مسلم ما لقيت يصلي زي صلاتي على النبي كما زون الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن بان يا جماعة أمسى وميكران صلى وتوان يا جماعة كل يوم ميكران صلى زي وما زون الله صلى الله عليه وسلم صلاتي. saboda hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku fadi irin abun da yake fada sai ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha alayhi ashra. duk wace idan kuka ga mai kulko mai kiran sallah ku mini salati don duk wanda ya mini salati to ubangiji talati kwaya daya ubangiji ta alade masa salati goma sai masa salati goma. saboda haka kenan sai kai wa manzo Allah salati sai Allah ya daukaka darajanka sau goma. sai ka nemi salati Ibrahimi ka yi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ko makamancin wannan daga cikin salatin manzo Allah wanda ya zo a sunnar sa ya tabbata a hadisin sa sai kai wannan bayan ka gama kai kowa mai kiran sallah sai kai wannan salati ya tabbata hadisi ingantacce hadisi muslim ka kenan ba ka kwaikwayo mai kiran sallah kuma akwai salatin manzon Allah. sannan na uku ya kulu bayan ka gama salatin manzon Allah kuma sai ya ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. zaka fadi wannan addu'a daga Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa zuwa alladhi wa'adta. wannan riwayan Bukhari ne ma al-Bukhari ruwaita wannan amma qarin innaka la tukhlifu al-mi'ad wannan riwayan Baihaqi ne riwayan Baihaqi. to wannan innaka la tukhlifu al-mi'ad malamai sun yi sabani ya inganta ko bai inganta Sheikh Shakuddin ko kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya da'afa amma Sheikh Ibn Baz yace isnadin sa hasan ne shi yasa malamin ya kashi anan don an samu malamin da ya inganta shi yace hasan. ma'anar addu'a shine Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa ya Allah ma'abocin ko mahalicin wannan addu'a at-tamma cikakkiya wato mamallakin wannan addu'an cikakkiya ko wannan kiran cikakke shine kiran sallah kenan. was-salati al-qa'imati da kuma sallah fiyayya shine sallan da za a yi bayan kiran sallan. ati Muhammadan ka ba annabi Muhammadu al-wasila wasila nan wata daraja ne manzon Allah yake a roƙa masa za a ba wani bawan Allah ranar alkiyama wannan daraja yace yana fatan ya zama shi za a bawa. sannan wal fadila da karin daraja kai ku nema mini karin daukaka ya zama na fi dukkan annabawa daukaka ranar alkiyama. wa ba'athu ya Allah ka tashe shi maqaman wato matsayi mahmudan abun yabo allazi wa'adtahu wanda ka alkawarta masa wato shine ash-shafa'atul kubra wa sayab'athu rabbuka maqaman mahmud. kaga ash-shafa'atul kubra ce ton da ba mai iya yin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine lokacin da mutane suka zo farfajin alkiyama gumi ya rubu ya lullube su da wahala da boni da wayyo Allah na shiga uku da bakin ciki sai a nemi wa zai ceto ba annabin da zai iya yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maqaman mahmuda matsayi abun yabo wanda mun karanta wannan mun yi bayani sa misbahus salih cikakken bayani. to iya wannan ba iskali wajen ingancin sa amma inna ka za ta khuliful mi'ad wasu malamai sun da'afa wannan riwayan wasu sun ce ingantacciya ne haka ne innaka wato alladhi wa'adta wanda ka masa alqawari innaka tabbas kai la tukhliful mi'ad ba ka saba alqawari. akwai ma wanda ya kara da yawmal qiyamati alladhi wa'adtahu yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad duk bai inganta ba. to wannan ya tabbata hadisin Jabir bin Abdullah mazala sama ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da ake kiran sallah bayan an gama kiran sallah yayi wannan addu'a yace hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah ce to na ya tabbata masa ranar alkiyama manzala ta sama zai cece shi ka kwaikwayi mai kiran sallah in ya gama kai salati wa manzala ta salama sannan in ka gama sai kai wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi mahmudan alladhi wa'adta. in kai wannan addu'a to shikenan zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama yadda ya tabbata a hadisin Muslim ingantaccen hadisi. sannan bata kare a nan ba yace da uli nafsihi bainal adhani wal iqama فإن الدعاء حينئذ لا يرد. شكرا كاي كو كلمه كيران صلاه كاي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم سنن كاروك امتا فضيله دا وسيله دا مقاما محمودا كاي يوم ونن ادعا ذاك سامو تشيتو منزل الله صلى الله عليه وسلم كان كما ذاك سامو غفر ذنوبك ان كاي وانا اشهد ان لا اله الا الله عز وجل شي sannan kuma sai kai wa kanka addu'a muhallin addu'a ne sai sai ke summa afati da uli nafsihi sannan abu na karshe kai wa kanka addu'a bainal adhan wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama in ka gama wannan kuma sai kai addu'a kafin a ta da iqama fa inna addu'a hina idin domin addu'a a wannan lokacin la yuraddu ba'a mai da addu'an Allah ta'ala yana karfanta wannan kuma Abu Dawud ne ruwaito hadisin daga hadisin Anas bin Malik yace la yurad madala sama yace la yurad du'a bain al adhan wal iqama hadisi ne ingantacce madala sama yace ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama in dai kai addu'an to addu'an karbe biyati ina daga cikin muhallin karban addu'a tsakanin kiran sallah da da iqama to kenan sunnonin kiran sallah guda nawa ne sun kai guda hudu ko ka kwaikwayi mai kiran sallah duk abin da ya fada ka fada amma in yazo hayya ala falakati la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falakati la hawla wala quwwata illa billah in ya gama ashhadu ashhadu sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina in kai kaza a gafarta maka zanubanka sannan sai ka yi manzon allah sallallahu alaihi wasallam salati in gama salati sai allah zai maka salati 10 mana zai sauka ka darajan ka sau 10 sannan bayan sai kai Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan alwasila wal fadila wa ab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta in kai wannan ka roka manzo Allah wasila da fadila da kuma shafa'atu alkubra shikenan wannan kuma zaka samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe kuma fa'idan shine kai addu'a sadaga hannu kai addu'a kuma wannan addu'a la turattu ba a mai da ita ana karbanta kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fara wannan kuma zaka roki alherin duniya da lahira gaba daya ana gama kiran sallah sai gama wannan zikirin ko sai ka daga hannu ka roki alherin duniya da lahira insha Allah za a ansa maka addu'arka sai ka gani anan damu tsaya sai ko an gama kiran sallah sai shiga sallah to zamu shiga addu'an bude sallah amma suna dewa addu'oyin bude sallah mun kusan awa ɗaya zamu tsaya anan kuma sai gobe insha Allah zamu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Jama'an zan yi addu'a da yare na a sujada.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato addu'a da wani yare ba larabci ba. Malamai sun karhanta shi da mutum ya iya larabci. Suka ce makaruhi ne. Amma in bai iya ba kuma ba makaruhi bane zai iya. Saboda ba dare ne yana mutum ya addu'a da yaren sa a cikin sallah a sujada. Ko karshen tahiyya amma in ka iya larabci ba a so hakan ba kai da larabci maimakon kai da yarenka ko kuma kaje ka haddace wasu addu'o'i na mazala ta sawa wanda suka yi kama da irin bukatar ka sai kai su in kai haka yafi
sannan yace menene hukuncin aski da ake yi mai suna malum wato gusar da gashi gaba da
a musulunci to aski malum yakan zama wajibi yakan zama jaizi wato ya halatta kuma yakan zama haramu in ga karanta fiqhul adiya wal azkar na Sheikh Abdul Razzaq Abdul Musin al-Albad al-Fajri ya kawo idan ka shakashin wato aski kulkul yakan zama wajibi a aikin haji ko umra in shi ka zaba don aski wajibi ne in ka zama aikin hajin ka ko umran ka saboda haka sai ka kulkule kanka gaba daya kaga wannan aikin wajibi kai ina ba duk da cewa za a iya tsaitsayi to amma dai ilakan wajibi ne ma'ana in ka zuwa wanda ka zaba ɗaya daga cikin su ya zama shine ne wajibin ka da kai ina fata mun fahimta kenan aski kulkul ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabi a aikin haji da umra in ka kalle shi cewa mutum ba zai fita daga aikin hajin sa sai umra ba sai yayi aski sai zabi ya yi kulkul wannan wajibi ne dama yayi sannan da ya zaci kulkul kuma ya fifita shi akan tsaitsayi sai zama mustahabi ya aikata to inda zai rage gashin kansa ma da yayi kaga wannan ibada ne kenan na biyu wanda zai zama mubahi cewa ya halatta shine haka kawai ka arke kanka kulkul don ka sha iska wannan in kai shi kawai don ka sha iska wannan ya halatta ne amma babu lada saboda mazala safa bai taba aske kansa kulkul sai a aikin haji ko umra bai taba aski ba ya aske kansa gaba daya sai a aikin haji ko umra to na kaji da umra ibada ne na wajen aikin haji da umra kuma in kai don ka sha iska sai zama mubahi ne halal ne na fata mun fahimta akwai inda yake zama haramun shine kai shi saboda zuhudu ko saboda neman lahda sai mutum ya haske kansa kulkul don ya nuna mutane wai shi mai tsoron Allah ne shi mai zuhudu ne ko shi mai ibada ne ko kuma shi mai sufanci ne to wannan malamai suka ce haramun ne domin ya yi wani abu wanda ba ibada ba kuma ya maida shi ibada sai zama bid'a kenan ba a bauta Allah da aski kulkul sai a aikin haji ko umra in ka ce a'a ka aske kanka kulkul yafi akan kai saisayi ya fi lada akan kai saisayi kuma ba aikin haji ba ba umra ba to ka zo da bid'a a addini da wanda ya aske kansa kulkul da wanda ya saisayi ya rage kansa bai aske kulkul ba duk ɗaya suke a wurin Allah in dai ba umra ko aikin haji ba nan ne ake bambancewa to da haka idan mutum ya zo ya yi a matsayin wai shi tsoron Allah ne ko wani abu to wannan haramun ne shi yasa ai mai zuhudu ya ce wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin wala bi tashaqqus al-abdan jahran walakin bi tuqa qawlan wa fi'lan wa ithari thawabi ala al-qara'i zuhudu ba shine ka kwalkwale kanka kwalkwale ba ba shine kuma ka bar jikin ka fututu ba ba tsafta a ka fifita ladan da zaka samu a lahira fiye da abin da zaka samu na abin duniya wannan shine zuhudu tsoron Allah shine zuhudu na'am
wannan yana cewa malam kai bayani akan dabbobi wanda mota wanda mota ta buge ko ta fada rijiya idan har ana ganin dabbar za ta mutu ko an yanka ta zama haramu na ci malam to idan dabbar na faman mutuwa kuma ba san meye dabbar ta ci ba idan aka yanka ta ita ma ta fada cikin wancan hukunci da ka ambata
to kai ba da wannan hansan dai a fahimci wancan ma'anan ma'ana yana jina sai ce ko ba yanka ba za ta mutu idan mota ta buge dabba ta zarta makasanta hanji ya fito ko aka riba ta biyu ko aka mata wani rauni da kai ka tabbata mutuwa za ta yi to ko ka yanka yankawan ka banza amma in ana tunanin za ta iya rayuwa in an mata jinya aka kai ta asibitin dabbobi za ta iya jinya ta rayu sai ka yanka ka ci ka yanka wanda za a iya ci sannan sai ce to idan kuma wata dabba aka ga tana harbe harbe ba mota ne buge ta ba ba yar wata ne ta tunkure ta ba ba rami ta fada ba ba daga sama ta fado ba ba zaki ne ko da mota ya ci namanta ba sai aka ga tana shure shure kamar za ta mutu za a iya yankawa za a iya don nan ya za ka yi ka gane dabba za ta mutu ba za ka iya gane ba ko da kai an ga alaman za ta mutu za a iya dalili akan wannan hadisi ne ingantacce wata baiwa an ba ta kiwo mace jariya an ba ta kiwo da ta je tana kiwo sai wata dabba ba ta da lafiya sai ta ga kamar za ta mutu sai ta nemi dutse mai kaifi sai ta yanka dabban da shi ko manzala sama bai ce kar a ci ba kaga fa'ida biyu kenan inda baba ta da lafiya ake ga kamar za ta mutu za a iya yankawa amma banda wayancan nau'o'in da Qur'ani ya ware ai ta shari'a ta da daman ta ware abinda ta ga dama ka ko sai ka tsaya inda shari'a ya tsai da kai banda wayanda na fada jiya al-muqanniqatu wal-mawqudatu wal-mutaraddiyatu wan-nadiyatu wa ma aqala as-sabu banda irin wayannan nau'o'in kawai haka kawai ba ta da lafiya ba san me ya same ta ba shikenan ta yanka to za in an yanka za a ci na biyu kuma za a iya fa'ida ta biyu za a iya yankawa da duk wani abu mai kaifi ba sai wuka ba kaga dutse ta samu mai kaifi sai ta yanka sai ka samu falanken kwano mai kaifi ko wani sille kara mai kaifi ka yanka ko wani karfe ko menene inda zai iya zubar da jini to za a iya cin wannan yanka kullu ma an hara dama wa zukira smullahi alaihi fajiukan hadisi ne ingace duk abin da ya zubar da jini aka ambaci Allah aka yanka da shi a ci na fata mun fahimta so da haka dabban da za a ce ba ta da lafiya a yanka ta ta sha bamban da wa'incan wanda Allah ta'ala ya lissafa ya ware shirkan ta mutu sai in a galibin zato ba a tunanin za su mutu to shine za a iya yankawa in ana ga tabba za su tafi ko galibin zato ko kai ko baka yankawa ma za ta mutu to wannan in ka yanka ma ba za a ci ba wannan kuma da iya dabbobin da Allah ya ware din a kansu kawai za ka tsaya kar ka fada da abun kuma kai gaba ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai
wannan yace malam saki yayi wa matarsa saki daya ya rubuta a takarda sai ta ce da shi in ka isa dan halal ka rubuta saki uku shi kuma sai ya rubuta saki uku to wai yanzu da wanne za a yi aiki
to ai kai sa dan halalli ne wanda wata aiki da duka zo ba kawai kawai mace ta zo ta ruda ka sai ma ya ce in ka bata da sai ma kuka za ta kama daga baya saboda hankalin su rabi ne za su nemi a sake su in ta an sake su ko daga baya su shiga damuwa suna ta kamun kafa suna kuka kai kawai in kai ta dan halal ka kara ka kyale ta da guda ɗayan ma za ta gane cewa kai dan halal ne sai ta zo tana kamun kafa amma ta ruda ka ka kara guda biyu kai take uku take to kaga wannan matsalan babban matsala ne yanzu ba saki uku ne a kalma ɗaya ba ya yi saki uku saki ɗaya wannan yana zaman kansa yanzu ka tace in ka isa ka bi ka kara sai ya kara biyu yanzu ya yi saki sau biyu ɗayan kuma saki ɗaya ne ɗayan fa biyu ya dunkula ya jefa su kaga a mazhaban jumhur ulama matarsa ta kafi saki uku ne amma zancen da ya fi inganci saki biyu ne na ɗaya ne na farkon nan ya tabbata saki yanzu kawai kamar ma tana ita ne ya kara sake ta yanzu kuma ya kara mata mai ɗaya daga baya wannan fa ya riga ya gama sakin ya rubuta ni in kai dan halal ne kai mai ka cika ta sai ya kara saboda idan mutum ya sake matarsa tana idda yana da daman ya kara wani sakin kuma an sake karin kuma za a lissafa shi daga cikin sakinta yanzu ya sake ta ta nemi ya kara shi kuma sai ya kara to amma sai tunkula biyu ya kara sai mu ce to ɗaya za mu ɗauka a cikin biyu don haka ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da kuma shekara biyu na zamanin Umar sai daga baya ne ga ana wasa da sake yace duk wanda ya tunkula ya watsa su za mu watsa masa su saboda haka sai a riba shi da iyalinsa gobe ma ya sake. Ni ji uku ko sai ji uku ne gobe ma ka sake wani ma ba zai sake ba dan duk wanda ya saki mata sa saki uku sai Allah ya jarrabe shi saki uku a kalma ɗaya sai Allah ya jarrabe shi ya zo yana jarraban mata to zai masa hukuma tunda haramun ne yin haka ne ka dunkula ka mika su da tsiya ake tsiya in sun gama ka sake in wata ba ya sake faruwa ka kara at-talaqu marratan ko ka rike da abin da ka rike ta ko ka sake ta kar ka cutar da ita sau biyu in ka sake kara na uku shikenan ba ta halatta maka ba saboda haka a yanzu a nan matarsa ta saku saki biyu ne a bisa zance mafi inganci in ya ga dama zai iya mai da ita amma nan gaba bayan ta sake cewa in kai dan halal ne kara ɗaya shikenan ta tafi kenan sai dai in ta je ta yi auren ta sake dawowa ka cika ta na ukun kenan saboda haka yanzu saki biyu ne zance mafi inganci kuma abin da kai sunansa wauta da bai kamata ka biyo mace ba hankalin ta rabi ne kai kuma da ka cikakke ne ka tale ta da guda ɗayan kawai ta je ɗayan ma sai ta yi kuka a kansa ko a gabanka ko ba a gabanka ba za ta waje.
Wannan yana cewa malam an ce ba a cewa wa alaika salam ko assalamu alaika sai dai ka ce wa alaikum salam ko assalamu alaikum ko da mutum ɗaya ka samu haka ne wannan magana.
To ba wai ba a cewa ba ne ya halatta a faɗa don ya zo a hadisi assalamu alaika ko makamancin wannan ko wa alaika salam amma abinda aka fi so ka ce assalamu alaikum ko wa alaikum salam kuma ko da mutum shi ɗaya ne me yasa in ka ce assalamu alaika kamar sallama mutum ɗaya ne assalamu alaikum kuma sallama mutane da yawa amma ko mutum shi ɗaya ne ka ce assalamu alaikum kar ka ce assalamu alaika in su biyu ne ma ka ce assalamu alaikum kar ka ce assalamu alaikuma haka in za ka ansa ka ce wa alaikum salam kar ka ce wa alaika salam ko wa alaikum salam me yasa saboda ko da shi ɗaya ne ai yana tare da mala'iku kowane mutum mala'iku nawa yake tare da shi mala'iku shida ga sahibu yamin ga sahibu shimal ma yajizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda haka na dama yana rubuta shi ayyuka na ku yana rubuta muna na suna tare da kai sannan kuma da humu aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi akwai mala'iku da suke kare ka biyu a gaba biyu a ina a baya kaga yan hada ya zama nawa shida ko ka gansu ko baka gansu ba kana tafiya da mala'iku guda shida biyu a gaba biyu a baya ɗaya a dama ɗaya a hagu sai na ce maka assalamu alaikum hadda mala'ikun kenan aminci Allah ya tabbata a gare ku saboda haka hadda mala'ikun kai wa sallama shi ya biya kan ka ware shi kaje ga maza sallama banda mala'iku kuma aka zo a sunna shi ne shi ga sallaman da aka fi so assalamu alaikum amma assalamu alaika ba ya halatta.
Wannan yana cewa malam ina tambaya ne akan zikirin da ake yi yayin shiga banɗaki. Malam na kasance ina alwala a bayan gida kuma an ce kada ambaci sunan Allah a bayan gida shin malam ya zan yi?
Farko dai zikirin shiga banɗaki kan a shiga ake yi na fita kuma in an fito ake yi sai ka bar banɗaki wanda za ka yi na alwala shi ma ba za ka yi shi a bandaki ba, in ka gama alwalan ka yi abu alwala ka yi, in a bandaki ka yi alwalan, in ka gama alwalan in ka fito sai ka yi, amma kar ka yi a cikin bandaki. Ba ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a bandaki saboda wuri ne wanda yake mai kafanta, amma in a sarari ka yi alwalanka ka ga za ka yi wannan zikirin a inda ka yi alwala.
A tambayarsa ta gaba ya ce, malam menene falalar yin azumi a cikin wannan wata?
To ya tabbata a sunnar manzala ta sallama hadisin Aisha cewa manzala ta yana yawan yin azumi a watan Sha'ban, kuma babu watan ma da yake yin azuminsa sosai har ake ganin kaman zai cika watan ma kaman Sha'ban. Saboda haka falalarsa shi ne kayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yawaita yin azumi a watan Sha'ban, amma kar ka kammala Sha'ban din gaba ɗaya, cika tashi gaba ɗaya, kuma ba sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Amma watan Rajab shi ne wanda hadisi bai inganta na falalan azuminsa ko qiyamul laylinsa ba, sai dai mutum ya ga dama ya yi azumi kawai a matsayin azumi na nafila, ba a matsayin azumi mai falala wanda ya bambanta da sauran watanni ba.
Wannan kuma yana cewa, malam na ga wasu in ana iqama, in an zo kada qamatis sala sai su yi tofi su shafa idonsu, wai menene matsayin haka?
Babu shi wannan sunna, ayan tana min da wani abu ma da ake yi da ake faɗa, ba wani maganan kai tofi ana in an zo ka kama su sala, sannan ba za ka ce a kama Allahu a dama hawa ba, suna ba in an ce fa ga kama su sala sai su ce a kama Allahu a dama, wannan bai inganta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai kamata a faɗa ba.
Daga ƙarshe sai masu buƙatar addu'o'i.
Masu buƙatan addu'o'i Allah ya biya musu buƙatunsu a alkhairi, waɗanda suka aiko mu Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi, kuma gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.